بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وأنا مسلمين فمكن أمرنا سبحانه الله wanda muka haɗu a wannan masallaci Masjidu Abi Bakar As-Siddiq yake nan birnin Lafiya fadar jihar Nasarawa tsakiyar arewacin Najeriya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bayan godiya ga Allah, ina godiya gare ku gaba ɗaya, kama daga kan shugabanni na harkokin addini da shugabanni na mulki da kuma malamai da sauran jagororin al'umma da kuma shi ne masaukina Walin Shago da sauran dukkan waɗanda suka samu halarta wannan wuri. Allah Ubangiji ya mana albarka gaba ɗaya. Tunda ba na da maudu'i, na ce a bar shi a buɗe sai abin da ya zo, shi za mu yi wa juna nasiha da shi. Nasihar mu ita ce ke duniya. Wannan duniya da muke rayuwa a cikinta wani gida ne da Allah ya sa ya zama mazauni matabbata da za a zauna a cikinsa zuwa wani lokaci. Walakum fil ardi mustaqam, wuri ne da ake jin daɗi daidai gwargwado zuwa wani lokaci. Wa mata'un ila hin, wannan gida da ya zama wurin zama da kuma jin daɗi, wurin zaman ba tabbas ba ne, mustaqarrun lakinnahu za'il, sannan kuma jin daɗinsa ba na tabbas ba ne, mata'un lakinnahu mata'ul ghurur. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أبن دي سا وانا موضوع يزومن شنة تاتن دا مكرق أي أرد شيء مسوكينا أبو كن تفياتا أكان هنيا دقا أبو جزوانا أكان وانا رايوة فيدى وطن سمو ستأوكيتا da yadda galibi daga cikin mutane ba su fahimci ba kasudin wannan rayuwar ba, ballanta na su fahimci hakikanin duniya. La'alla wannan nasiha ta yi mun amfani ni mai faɗa, la'alla kuma ta yi amfani da wanda zai saurare ta, domin mu fahimci inda aka sa a gaba, idan har mun fahimci ina aka taso daga baya. Wannan rayuwar ta duniya a cikinta muke a yanzu, kuma ba mu san wata rayuwar ba sai ita kadai. An yi wata rayuwar kafinta, kaifa tadkuruna billahi wa kuntum amwatan, da muna lokacin da lam yakun shay'an mazkura, da ba ma da rai. Fa ahyaakum, yanzu gashi muna cikinta. Akwai wata rayuwar da za ta zo gaba daya daga baya, thumma yumituhum thumma innakum ba'da dhalika lamayyitun. A cikin waccan rayuwar akwai rayuwa ta har abada, da mai imani da marar imani idan ya je can ba zai sake dawowa ba. A baya kafinta ai an yi wata rayuwar, duk wanda ba a haife shi ba a yanzu za a haife shi a nan gaba, yana cikin wata rayuwa ce irin wanda muka yi ta kafin mu ma a haife mu. Kowa daga cikinmu ya rayu wani zamani bayan ya zauna a cikin tsatson mahaifinsa, da lokacin da ya rayu a cikin cikin mahaifiyarsa ana halittarsa khalqan min ba'di khalqin fi dhulumatin thalath, halitta bayan halitta, mataki bayan mataki a cikin dukunai guda uku. Tun kafin wannan ma, lokacin da Allah ya kaddara cewa kana cikin waɗanda za a halitta su rayu a cikin wannan duniya, Allah ya riga ya kaddara ya rubuta ka a cikin taskarsa ta ajiyar adadin waɗanda zai halitta kana ciki. Kai dai lokacin da ya rubuta za ka shigo shi ne bai yi ba, amma kana cikin halitta, kana cikin rajistar da Allah yake rubuta halittattu a ciki. Yaushe za ka zo, wannan shi kuma lokacin da Allah ya yanke shi zai faru. To amma duk da cewa ba za mu iya tuno rayuwar da muka yi a cikin ciki ba, ballantana mu tuno ranar da aka haife mu, ba wanda zai iya tuno komai ya ga ranar da yake shigowa duniya. Kawai ya gan shi a cikin duniya da ya farka. To haka kuma mutum bai san rayuwa ta gaba ba. Yadda ka ganka kawai ka ganka a cikin duniya, yaushe ka shigo, ya akai ka shigo ba ka iya tunawa, haka za ka ganka a lahira. Kwatsam sai dai ka ji an fara harkokin lahira da kai, kamar yadda baka san yaya aka fara harkokin duniya ba da kai. To rayuwar da muka yi kafin mu zo duniya da rayuwar da za mu yi bayan mun bar duniya ba mu san su ba. Rayuwar da muka sani ita ce wannan, amma kash ita kadai muka sani, amma ita muka fi jahilta sama da komai. Babu abin da dan adam ya jahilta ya kasa gane hakikaninsa kamar wannan rayuwar. Shi yasa Allah ya rika gaya mana, domin in ba ta wahayi ba ba za ka gane hakikanin wannan rayuwar ba. Wanda ya halicci rayuwar kadai shi zai iya gaya maka yaya hakikanin ta yake, amma idan aka barka da setin kwakwalwarka ba za ka iya gane hakikanin wannan rayuwar da dadinta da hadarinta da amfaninta da cutarta ba. Sai Allah madaukakin sarki ya gaya mana wace ce duniya. Wurare da yawa Allah ya mana magana akan duniya, amma ayoyi guda uku sun fi fito da hakikanin bayani akan duniya idan kana so ka santa. Innama masalul hayati dunya kama in anzalnahu minas sama فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. لفتن الله مدعوك كنسرك واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا فدن الله تعالى اعلموا انما الحياه الدنيا لعب ولهو وزينه وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد كمثل غيث اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الاخره عذاب شديد ومغفره من الله ورضوان وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور wadanna ayoyi guda uku sun ishe mu sanin hakikanin menene duniya Allah ya ce idan kana so ka san hakikanin rayuwar duniya to ka kwatanta rayuwar duniya kama in anzalnahu minas sama kamar kwatankwacin ruwan sama ne da muka saukar da shi daga sama da muka saukar da shi daga sama fakhtalata bihi nabatul ard wannan ruwan da shi ne tsiron ƙasa ya kwabe ya gwamutsu sai ya zama fakhtalata bihi nabatul ard mimma ya'kulun nas wal an'am sai ya zama wannan ruwan da ya hadu da ƙasa sai ya fitar da nabatul ard wato tsiron da yake kan ƙasa saboda ƙasa idan aka barta ba ruwa ba za ta iya fitar da tsiro ba tsiron idan ba a hada shi da ƙasa ba ba zai iya tsira ba tsiron da shi da ƙasar idan sun hadu babu ruwa ba zai iya tsira ba don haka sai ya zama ruwa anzalnahu minas sama fa asaba al-ard sai ya zo ya zuba akan ƙasa fakhtalata bil ma'i nabatul ard sai wannan tsiron na ƙasa shi kuma ya zuki wannan ruwan a tsiron na abinci sai ya zuki wannan ruwan da ya zuba a kan ƙasa sai ya fara girma wannan tsiron mimma ya'kulun nas wal an'am shi ne abincin ɗan adam abincin dabbobi kamar yadda Allah ce mata'an lakum wa li an'amikum da ku da dabbobinku abincinki kenan hatta idza akhadhat al-ardu zukhrufaha wannan tsiron ya tsira har ya girma yayi yabanya yayi ganye yayi kore har sai da ya zama ƙasa ta yi kyau duk lokacin da ake damuna ƙasa ta fi kyau sama da lokacin da ba damuna ba lokacin da kake ganin ƙasa ta zama green ta fi kyau sama da lokacin da zaka ganta ba haka ba don haka ƙasa sai ta ɗauki ƙawa ta ɗauki kyau ta ɗauki ado وزينت تي أدوك الجو وظن أهلها أنهم قادرون عليها حتى إذا ما أبو تاوان ننصروا دقونا كيزن سوك جئران سوكي وا وننقونا ارتاسوكي زاسو قواشي أبندكي چكين تسو أمبانا أتاها أمرنا ليلا أو نهارا قد أمحا چكين داري قورانا ولينكي نلوكتي kawai sai al'amarin Allah ya zo ya aukawa wannan gonar sai kawai gonar nan ta kone a lokaci daya kwatsam faj'alnaha hasidan sai ta zama kamar inda aka yi girbi ne aka tattake karmamin ka allam tagna bil ams kamar ba ita ce gonar jiya ba gona ce jiya yau kuma ta zama karmami fa asbahat kasarin sai da ta gama gaba daya sai mutane suka farga suka gane ashe fa wannan abinda da suka sa rai din nan sun sa rai ne akan abinda ba tabbas ba kwatsam suna tsammani gobe za su amfana sai gobe suka tashi suka samu babu komi wahalar da suka sha tun daga shuka har zuwa saukar da ruwa har zuwa ikhtilatul ardi ikhtilatu nabatil ardi bil ma har zuwa girman har zuwa aka zata al'ardu zukhrufaha wa zayyanat har zuwa lokacin da ta fara fitar da yabanyar ana gani duk wannan ashe yaudara ce da rubi sai ta zo kwatsam sai zama babu komi talati kazalika nufassilu al-ayat yadda kaji hakan nan haka muke bayanin ayoyi daki daki da komin ya tafakkarun ga waɗanda suke iya tunani don su gane yaya duniya ta wa ajiyamu wannan aya
mu dauko aya ta gaba ta cikin suratul kahf Allah madaukakin sarki yace wadrib lahum mathalal hayatid dunya ka buga wa mutane misali don su gane yaya rayuwar duniya take rayuwar duniya kamar yadda aka fada a can ce kama in anzalnahu minas sama kamar ruwan sama take wanda muka saukar da shi daga sama fa asbaha hashiman kama in anzalnahu minas sama fakhtalaqa bihi nabatul ard shima sai da tsiron da yake kan kasa ya gwamutsu ya kwabu ya kuma zuka daga cikin shi suka hade sai zama wato ruwan yana tafiya tare da tsiron ruwan duk da kake gani a kasan nan wato tsiron ya riga ya tsotse shi ya zama a jikin sa abinda zai girma da shi fa asbaha hashiman kawai kwab daya lokaci daya kwatsam sai gashi wannan gona da take da yabanya koriya sai gashi ta zama karmami busasshe tadruhu riya wanda har iska ma za ta iya kada shi da tana kadawa yana baka sha'awa yanzu kuma tana kwasan sa ya zama bunu da yayi wa kana Allahu ala kulli shay'in muqtadira Allah mai iko ne akan komai aya ta uku ita ce ayar suratul hadid i'lamu idan kuna neman sani to ku ji daga wurin wanda yake da sani ku sani annamal hayatud dunya kuna son sani yaya hakikanin rayuwar duniya take to gashi nan la'ib wannan duniyar wasa ce walahun shagala ce wazinatun ado ne da kawa watafakhurun bainakum da alfahari a tsakaninku watakathurun fil amwal da kuma yin takarar yawa da yin gasa ta tattara dukiya wal aulad da yaya watakathurun fil amwal wal aulad ka matali ghay an saki koma na da kamar misalin ruwa kama in anzalnahu minas sama ka matali ghay kamar yadda kake ganin ruwa ne ruwan da Allah ke saukarwa daga sama a'jabal kufara nabatuhu wanda ruwan nan da ya sauka ya ba wa manoma sha'awar abinda ruwan da ya zuba yayi amfani ya tsirar a'jabal kufara nabatuhu thumma yahiju kwatsam sai wannan tsiron da ya ba wa manoma sha'awa sai ya zo ya bushe thumma yahiju ai thumma yaibat ya bushe fatarahu musfarran sai kaga abinda da kake ganin sa a matsayin kore shar mai ban sha'awa sai kaga ya bushe ya koma ruwan rawaya thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutama kawai sai kaga ya zama karmami irin yadda aka fada a can hashiman tadruhu riya ثم يكون حطاما سأل الله وفي الآخرة عذاب شديد الآخرة نهي أقوى عذابا نيسانا ومغفرة من الله ورضوان كما الآخرة نهي أقوى غافرة درهما أي درا غافرة يرداد دورين الله سام يردسا وما الحياة الدنيا أما وانا رأيوة الدنيا باكومي بچي إلا متاع الغرور سيبيجين ذاتي إلي نروي دا يردرا wadannan ayoyi guda uku mu koma cikin su don mu fahimci me suke gaya mana akan duniya Allah ya ce a cikin wadannan ayoyi duka duniya kamar ruwa ne me ta Allah ya kwatanta duniya da ruwa Allah shi ya san hakikanin ruwa to ai mu ba mu san ruwa don haka in na tambaye ka me ya alaka tsakanin ruwa da duniya me zai sa Allah da ya halicci duniya kuma sai ya ce duniya kamar ruwa to bari ka ji ruwa shine abinda duk yake kama da yadda duniya take duk wanda ya shiga ba kamar yadda wanda ya shiga wuta yana gudu ya fita ba kamar yadda daga nesa nesa ake ganin wuta a ci amfanin sa amma ba a so a shiga ba shi ruwa ana so a shiga har cikin sa, shi kana so ya shiga cikin jikinka, kai ma kana so ka shiga cikin jikinsa. Kai rayuwarka ba za ka taɓa yiwa ba sai da ruwa, saboda da shi dama aka halicce ka. Wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma, sannan kuma da aka halicce ka sai aka sa gangan jikinka ba abin da yafi yawa kamar ruwa. Kusan 70% na ɗan adam duka ruwa ne a jikinsa, tsoka da kashi da wannan duk ruwa ne a ciki a ciki, shi yasa maka ga har kana iya motsi, saboda ka rayuwar ruwa ne. Waja'alna min al-ma'i kulla shay'in hayy, sannan kuma shi ruwa duk wanda ya shiga to sai ya fito da alama, sai ya ɗebo wani abu nasa ya fito da shi. Wannan ruwan baka taɓa shiga cikinsa ka fito kuma bai jika ka ba. To ita wannan duniya ba yadda za a yi ka rabu da ita. Min haka khalaqnakum wa fiha nu'idukum, ala fiha tahyauna wa fiha tamutuna, a ciki za mu rayu. Kamar yadda aka halicci ruwa ya zama ɓangaren rayuwarmu, haka duniya ma ta zama ɓangaren rayuwarmu. Ba yadda za a yi rayuwa ta yiwu in ba a cikin wannan duniyar ba, in ba tare da ruwa ba. Sa'annan kuma bayan Allah ya halicce mu tare da wannan ruwan, sai Allah ya sanya ruwa, sai ya zama duk inda ya zuba to fa shi ba zai zauna da kansa ba, sai an tare shi. Ko ka sa shi a cikin wannan, ko ka sa a cikin kwano, amma ka bar ruwa haka kawai ba zai taɓa zama ba, sai ka tare shi. Haka wannan duniyar take. In ka sake duniya to ruwa ba za ta, duniya ba za ta zauna maka ba. Sannan shi ruwa kamar yadda ba zai taɓa rayuwa, ba za ta taɓa rayuwa sai da shi ba. Idan babu shi babu rayuwa, idan ya yi yawa ma babu rayuwa. Shi yasa duk wanda ya rasa ruwa kwata-kwata sai ya mutu, wanda ruwa ya masa yawa fa shi ma sai ya mutu. To haka duniyar nan take. Sannan kamar yadda ruwa wanda ya iya amfani da shi sai ya ɗebi iya gwargwadon bukatarsa, amma idan ka ɗebi saboda ka zan shi arha, sai ka ce kawai bari kai ta ɗiba kai ta sha, to za ka cutar da kanka. Haka duniyar nan, idan kana so ka ji daɗin duniya to ka ci duniyar nan daidai ruwa daidai gari. Idan ka ci duniya kai maka yawa, kai haɗama a kanta, za ka fahimci kuskurenka, duniya za ta kashe ka. Idan ka ce za ka yi wa duniya haɗama, to kamar yadda za ka yi wa ruwa haɗama ne. Duk wanda ya yi wa ruwa haɗama, to haƙiƙa ruwa zai iya halakar da shi. Sannan kuma kamar yadda shi ruwa idan ɗan adam ya rasa shi zai ta roƙon Allah akan yana so, amma kuma idan ya zo samu kuma sai ya ji tsoro. Za a yi ta roƙon Allah a yi ruwa, amma ba a yi ruwa sai an yi hadari. A cikin ruwa akwai tsawa, a cikin ruwa akwai walƙiya, a cikin ruwa akwai ya dake ka a waje, a cikin ruwa akwai ya rusa maka gida, a cikin ruwa akwai ambaliya. Amma ɗan adam shi ke roƙo da kansa, in ya zo kuma sai ya zo masa da abun tsoro. Don haka wannan duniyar take, kowa yana neman ta, amma ta fi kowa danja kuma akan ɗan adam. Shi yasa Allah ya kwatanta wannan duniyar da ruwa. Yadda ka san ruwa yake ga ɗan adam mai amfani kuma mai haɗari, da shi Allah yake rayar da wasu, da shi Allah yake kashe waɗansu, to kamar haka ne ita ma wannan duniya. Wannan duniyar za ka rayar da waɗansu, kuma wannan duniyar za ta kashe waɗansu. Wanda ya iya cin moriyarta sai ta amfane shi, wanda bai iya cin moriyarta ba sai ta cutar da shi. Kuma kamar yadda ruwa, asalin ruwa bai da ɗanɗano aiki, duk abin da yake cikin ruwan ko abin da yake bakinka inda ruwan zai hau, shi yake gwada maka ɗanɗanon ruwan. Amma shi asalin ruwa duk yadda ka juya shi zai zo maka, idan ka sa masa sukari sai yayi zaki in ka zuba zuma idan ka kawo gauta ko wani abu mai daci sai yayi daci idan ka kawo magani ka sa sai yayi daci idan ka kawo madi ko wani abu mai zaki in ka sa sai yayi zaki idan ka barki shi kadan sa bakinka akwai daci to in ka kurba abinda zaka ji daban da wanda bakin sa babu komai to haka ne wannan duniyar take ita duniya asalin ta bata da launi kai ne kake launan ta ka sai ta zo maka a irin dandanon da ke bakin ka da kuma dandanon da ka zuba mata wanda ya zuba ma ruwa zuma to zai sha zaki wanda ya sa wa duniya ba zai ji zakin duniya wanda ya sa wa duniyar sa abu mai daci to abu mai daci zai ji amma asali duniya baka da dandano sai kai ne zaka iya sa mata dandano sa'annan kuma duniya tana da kamanceceniya da ruwa ta fuskar kasancewar ruwa wato idan ka bar shi tafiya yake yi shi sa idan ka zuba zai ta gangara saka duniyan nan asalinta ita ma tafiya take yi idan ka bar ruwa yayi ta tafiya duk inda ya ga gangare zai ta sauka ba zai kare ba to kamar haka ne ita ma wannan duniya za ta yi ta tafiya ne ba za ta taba iya tsayawa ba a wani wuri har sai an je inda za a kamo ka kamar yadda ruwa idan ruwa ya ci mutum yana ta tafiya da shi har sai ya tafi da shi inda za a kamo shi kuma ana iya control din ruwa ne kafin a shiga cikin sa amma yana zuwa in ya ci ka baka iya tsayawa kamar haka ne duniya kai dai karka shigo amma in ka shigo ta bara tafiya da kai to sai illa ma sha Allahu innahu ya'lamu al-jahra wa ma yakfa ce ta Allah yace duniya kamatsali gai duniya kama in anzalnahu minas sama wannan duniyar kamar ruwa ne sa'annan kuma idan aka sa ruwa a wuri mai tsafta sai zauna da tsafta duk munin ruwa idan aka sa shi abu mai tacewa za a iya tace shi duk kyan ruwa idan aka sa shi abu mai najasa shi ma zama najasa to kamar haka ne duniya idan ita duniyar ba ita ce ba ta da kyau ba amma idan mummuna ya shigo cikinta sai shi tabakanta shi ya zama mummuna idan kuma kyakkyawa ya shiga cikinta shi kuma sai ta kawata shi sai ya zama kyakkyawa kamar haka ne duniya take jama'a mun gane yadda Allah ya kwatanta duniya da ruwa to tunda mun fi sanin ruwa sama da yadda muka san komai ta yadda har ma baya bukatar definition to haka ya kamata mu san duniya Allah madaukakin sarki yace mana duniyar nan kana nan kana nan wata rana za ta gushe gushewarta a wurin ka shine gushewarka kai idan kana jira ne ka ga ranar da babu duniya to duniya ce za ta ga ranar da babu kai wannan duniyar kar ka bari ta yaudare ka ta ruɗe ka tana kunshe da abubuwa na yaudara waɗanda su suke shagaltar da ɗan adam kuma idan ɗan adam ya fara shagaltuwa a kan duniya ba zai daina shagalta ba har sai ya gan shi a makabarta ba ya raka wani ba shi aka raka alhaqumut takathur hatta zurtumul maqabir kun bari duniya da tara ta su shagaltar da ku har sai da kuka ganku a makabarta duk wanda aka raka shi makabarta ba zai sake dawowa ba hatta zurtumul maqabir har kuka ziyarci kabari irin ziyarar da ba a yin rakiya a sake dawowa ziyarar da kai ne aka raka baka dawowa kowa sai dai zai same ka a wurin wannan shine irin yadda duniya take shagaltar da mutane ba shi waɗannan ayoyi aya ta farko Allah madaukakin sarki ya ce
wannan duniya tana cikin yaudarar mutane amma kuma wallahi yad'u ila daris salam kuna cikin ta kuma Allah yana ta kiran ku zuwa gidan abinci ba irin gidan duniya bai kama da ruwa ba Allah yana kiran mutane zuwa asalin gida na tabbas wanda ba irin gidan duniya ba shine ayar da ta biyo bayan wannan ayar cikin suratul kahf ita kuma da Allah ya faɗe ta sai ce abubuwan da suke sa mutane su shagalta da duniya har su kasa gane ta shine almalu wal banun da dukiya da ƴaƴa yana ta tara dukiya saboda ƴaƴansa yana ta tara ƴaƴa saboda dukiyarsa waɗannan abubuwan su ne rayuwa idan yayi ƴaƴa bai da dukiya sai ji duniyar ta masa lami idan yayi dukiya bai da ƴaƴa sai ji duniyar ta masa lami don ka duk harkar almalu wal banuna Allah ka bani kuɗi in yi aure don in samu ƴaƴa bayan ya samu ƴaƴa Allah ya bashi kuɗi domin ya riƙe ƴaƴa bayan ya samu ƴaƴa Allah ka bani kuɗi don in riƙe ƴaƴa bayan ya samu kuɗi Allah ka bani ƴaƴa don in ji daɗin cin kuɗi almalu wal banu duk kuɗin da mutum ya tara yana so ya samu wanda zai taya shi ci kuma ba wanda ɗan adam ya fi aminta ya taya shi cin kuɗin nan kamar ɗan da ya fito daga jikinsa shine almalu wal banuna sai Allah ya haɗa su a wuri guda zinatul hayatid dunya jin daɗin wato ƙawa ta duniya kenan wannan duniyar tana da ƙawa da abin da yake sa mutane su yi ta yin alfahari da neman tara shi kamar yadda ya faɗa a cikin suratul hadid na la'ibun wa tafaqurun bainakum wa takafur abubuwa ne guda shida zuyyina lin-nasi hubbu shahawat minan nisa wal bani wal qanatiril muqantarati minaz dhahabi wal fidda wal khayl al musawwama wal an'am wal harf dhalika mata'ul hayatid dunya in kana so ka gane iya karshen jin dadin duniya a cikin wadannan abubuwa guda shida ne a zamanin da da yanzu da har gobe duk jin dadin duniya a cikin wadannan abubuwa guda shida ne abu na farko shine mata duk jin dadin duniya akan maganar mata ne ba abin da yake kawata wa dan adam duniya kamar mata idan yana cikin gida yana so ya ga mata in ya fito waje ma yana so ya ga mata su ma mata suna so su ga me ne su ga maza in suna cikin gida maza in sun fito waje maza wannan shahawar ita ce ta farko cikin garizar dan adam zuyyina lin-nasi hubbu shahawati minan nisa an kawata wa mutane wannan wal bani da kuma son ƴaƴa bayan an samu matar duk mutumin da yayi family da yana so a ce ya samu ƴaƴan da za su gaje shi wannan dukkan dan adam ne har annabawa su ma suna roƙon Allah fa habli min ladunka waliyan yarithuni Allah ka bani wanda zai gaje ni kowa yana son wani ya gaje shi idan mai sarauta ne yana so wannan kujerar in ya tashi a kanta ɗansa ya hau idan mai mulki ne yana so idan ya gama ɗansa ya hau idan ka ga wani ya hau ba ɗansa ba to an fi ƙarfin sa ne ba haka yake so ba idan mai dukiya ne yana so wanda zai gaji dukiyar ya ci gaba da haɓaka ta ɗansa ne sama da kowa kowa ma idan yana tara dukiya duk damuwarsa ita ce ya za a iya samar da rubin asiri wa ƴaƴansa sannan kuma idan mai ilimi ne shi ma damuwarsa yaya ƴaƴansa za su gaje shi kowa yana so a ce ya samu ƴaƴan da za su gaje shi wal qanatiril muqantarati min adh-dhahabi wal fidda da kuɗi
kawai in za ka fassara wannan ka takaita wa kanka ka ce da kuɗi shi yasa Allah ya ce taskoki waɗanda aka taskance mutum yana so a ce duk bankunan garin su nasa ne da su da abin da ke cikin su nasa ne a ce duk wanda ya kawo kuɗi yasa ya sa masa ne shine al-qanatirul muqantara ya zama ba ma kuɗi ba ne ma az-zahabi wal-fidda dinariya da azurfa wanda shi ya fi ƙarfin kuɗi sai dai a nemi kuɗi don shi ba a neme shi don kuɗi ba shi ne az-zahabu wal-fidda shi ne kuɗi a da kuɗi a yanzu kuɗi a gobe shi ne kuma shi ba a iya wa kuɗi farashi da shi sai dai ba a yi wa kuɗi farashi da shi sai dai a yi mishi farashi da kuɗi sai dai a ce shi yanzu ya kai kuɗi kaza wata rana kuɗin ya gaza wata rana ya ɗan ɗaukaka amma shi yana zamanta zaman dirin min az-zahabi wal-fidda wal-kayl al-musawwama da sakakkun dawakai ko sakakkun abin hawa wanda mutum zai hau ya yi ƙasaita ya yi kilisa da kuma nuna capacity kowa yana so a ce yana da motoci kaza yana da mota iri kaza kowa yana so a ce yana da abun hawa iri kaza irin na zamaninsu wani yana so a ce yana da kaza ƙarshe ya zama ma tun yana tafiya akan abu mai tafiya akan kafa hudu ya zo ya koma akan abu mai wane ne har ya zo ya fara tashi sama kowa haka yake so duk yana cikin al-khaylul musawwama wal an'am sai kuma mutum a ce kowa yana so a ce yana da gona ta dabbobi idan har kuɗi ya riga ya wadata an samu kuɗi an samu family an samu mata an samu ƴaƴa to kuma mutum yana so a ce kuma yana da gidan dabbobinsa inda za ka je ya shiga ana ce ga garken kaza ga garken kaza wasu ma har da namun dawa mutum yana so ya zai daure a gidansa wanda waɗansu suke jin tsoro ana gudu musu sai dai a gansu a talabijin shi ka zo gidansa walhar da kuma gona ta kayan abinci duk wanda yake da garken dabbobi inda zai ajiye su kuma har yake da gona a waje kuma yake da kuɗi a ajiye to anan ba sai an gaya maka yaya gidansa yake ba shi yasa sai Allah ya haɗe shi bai ma faɗi gida ba saboda duk wanda yake da mata kuma yake da ƴaƴa a ina ya ajiye su to nan ba sai an gaya maka yaya gidan yake ba to sai Allah ya ce sai kayan abin da mutum zai ci na hatsi sai kuma kayan abin da mutum zai ci na nama shine wal an'ami wal har dan adam yana son cin abu amma duk abin da zai ci ba kaman a hada hatsi da nama shine wal an'ami wal har duk yanda waje na abin hawa yayi wa mutum dai da gidan shiga yayi wa mutum mace ta yi wa mutum kuɗi yayi wa mutum kuma ba abin da yake so sama da ya ga ya sa a bakinsa ya tauna mai daɗi to yana son abin da gona ta fitar mafi kyau yana son abin da dabbobi suka bayar mafi kyau na nama shine aka haɗa shi da wal ana ya lace zalika mata'ul haya duk daɗin duniyar ya ƙare a nan duk abin da za ka tuna wanda ba wannan ba to waɗannan ɗin za su iya sama maka shi shi yasa Allah ya faɗe su su ne mafi girman abin jin daɗin duniya shi yasa sai Allah ya faɗi wato sai Allah ya faɗi mata da ƴaƴa saboda dukkan abin da ɗan adam yake nema na dangi da abokai ɗan adam yana jin daɗin rayuwa ya ga yana da abokan hulɗa to ai dukkansu ba su kai matarka ba ba su kai kuma ƴaƴanka ba sai Allah ya faɗi iyayen duk wanda kake so a ce ka rayu da shi a duniya bai kai matarka ba da ƴaƴanka sannan duk abin da kake so ka mallaka galibi duk abin da kake so ka mallaka yana bayan abin da zaka ci sai Allah ya cika da shi wal an'am wal har alharf duk abinda gona zai bada abun ya banya da za a ci to shi din kuma sai an hada shi da nama na jikin wani shine wal an'am sannan a tsakiyar ta kuma mutum ya zama yana da abun hawa idan yana so ya fita ya bar garin su sannan ya fita kuma a cikin alkhailil musawwama abu na alfahari wanda in an ganci za a rinka kallo ba kawai abun hawa ba a'a abun hawa irin na wato irin na ganin gari irin wanda gari kuma zai ga masu shi cire kowa yake so to duk abin da ba shi ba kuma sai Allah ya faɗi kuɗi a tsakiya saboda ko meye ba waɗannan ba kuɗi zai iya sayan sa Allah madaukakin sarki bai faɗin abin hawa irin na ƙarfe ba saboda su suna da lokacin da za a ce an daina yayin su wani irin model duk yanda motar ka take da kyau bayan shekara 10 to za ka ji cewa wannan motar ta zama old model ta zama old fashion shi yasa sai Allah ya faɗi doki amma akwai lokacin da za a daina yayin sa shi sai Allah ya faɗi dawakai sai ya faɗi irin abin hawan da ba a daina yayin sa to duk wani abin hawa da ka sani yana bayan wannan ne raƙumi ma ana hawa amma shi bai da kyau a ido kuma shi ba a ado da shi sai dai a yi abin hawa a tsora kaya amma wanda za a hau don a yi kilisa kuma a nuna ƙasaita wannan sai doki shi yasa duk wanda mai sarauta idan ya kai ƙarshe to a ranar da yake so ya nuna isarsa doki zai hau shi ne wanda zai fitar da adonka duka in kana cikin mota sai dai a hango ka ba za a hango adon ba amma in kana doki shi ne a ganka a ga adonka ce ta Allah ya faɗi dawakai shi ne wanda duk adonka zai bayyana sannan kai kuma kana tafiya kuma ba a ƙasa kake tafiya ba sai zama kai abun sha'awa abun da kake kansa ma abun sha'awa ana fahimta ko? To duk wannan Allah yake shine jin daɗin rayuwar duniya zalika mata'ul hayatid dunya sai Allah ce wallahu indahu husnul ma'a amma a wurin Allah ne kyakkyawar makoma take lura duk inda Allah ya faɗi haƙiƙanin duniya sai ce amma fa akwai abin da ya fi shi a waccan ayar sai ce wallahu yad'u ila daris salam a wannan ayar sai ce wallahu indahu husnul ma'ab a ta cikin suratul kahfi almalu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatu salihat khairun inda rabbika duk ana mai da kai cewa al'amarin abin da yake wurin Allah fa shine tabbas sai mu sake dawa mu tambayi kanmu me yasa Allah ya sa wa duniya abubuwan yaudara an kawata mana su kuma sai Allah ya sa mana muna so kuma sai yake zargin waɗanda suka shagala da su yace alhaqumut takasur hatta zurtumul maqabir i'lamu annama alhayatud dunya la'ibun wa lahun wa zinatun wa ta'ala amma wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan juruza Allah yace mun sanya wa ƙasa abubuwan da suke da kawa a kanta ne aka dora mata abubuwa da suke jan hankalin mutane saboda Allah da wannan duniyar da abin da ke kanta ne zai gwada mutane ya gane wane ne na gari wane ne ba na gari bar mu ba wannan abin kawa na duniya din zai yi imani to shi kuma Allah sai ya sa abinda zai dauke hankali don ya gane wane ne mai hankali da zai san me zai yi wata rana annabinmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaji haƙiƙanin wanda ya gane duniya hadisi yana cikin sunan Tirmidhi hadisi ne ingantacce yana kwance sai sahabinsa Abdullahi ibn Mas'ud Allah ya ƙara yarda gare shi sai ya shigo sai samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwanta akan tabarma irin ta karamnu tabarma irin ta wato kaba irin wanda in ka zauna a kai in ka dade in ka tashi za a ga shafin alamar wuraren sakar tabarmar sai annabi ya kwanta a kan ta ya bacci da ya tashi sai zama hannunsa a gefen nan da ko kumatunsa inda ya tsora sai ga layin zanen tabarmar a ciki ya fito rada-rada. Ka san jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jikin hutu ne, duk abin da ya taba shi ba ko sai kaga ya nuna. Ko kai bakar fata in ka kwanta irin wannan tabarma sai ya nuna, ko da dai ba a ga hasken ba a ga duhun. Amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ga shi nan ya fito a jikin sa rada-rada. Wannan abin sai ya bawa Abdullahi ibn Mas'ud tausayi, yace ya Rasulullah, yace ina ma da zamu sama maka wifa, law ittakhadna laka wita'an taj'aluhu 'ala al-hasir, ina ma da zamu sama maka shimfidi, shimfida da zaka zo ka dora akan tabarmar, sai kamata kana kwanciya akan tabarma ba filo, ba zanin gado, ba katifa, ba wani abin da zai saka dan ji dan taushi. Haba ya Rasulullah, ka kwanta akan wannan abin, ka ba mu dama mu kawo maka, ka zo ka dora akai. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa, haba Abdullahi, mali wali duniya, ni kuma ina ne ina wannan duniya, ni hada ne da wannan duniya, da har kake maganar idan na kwanta akan tabarma wai sai an sa mata shimfida, me hada ne da wannan duniya? Yace innama ana lidunya, ni da ka gannin nan in kana so ka kwatanta ni da duniya fa, to bari ka ji alakata da duniya. Yace karakibin istazalla tahta shajaratin thumma raha wa taraka, yace ni fa kamar mutum ne da yake tafiya akan abun hawa, sai ya sauka sai ya ga karkashin inuwar bishiya, sai ya zauna ya dan huta, daga baya sai ya tashi ya bar inuwar yayin tafiyarsa. Me yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwatanta da wannan? Saboda ya fi kowa sanin wannan duniyar. Mutumin da ya fito tafiya akan abun hawa sai ya tsaya ya samu bishiya, bishiyar tana da inuwa, sai ya tsaya zai huta ya daure dabbar sa kafin ya tashi ya tafi. Wannan inuwa za ta mantar da shi inda ya fito? Za ta mantar da shi inda zai je? Zai sa ya kwanta ya shantake har ya zama wato inda zai je kuma ya manta ko ya shantake a nan ya dauka nan ne target ɗinsa ko nan ne destination? Sannan tafiyar da mutum ya yi kafin ya zo inuwa ya huta, da tafiyar da zai yi bayan ya bar inuwar idan zai je, da kuma ɗan zaman da zai yi a inuwar kafin ya wuce, daidai suke? Za ka iya kwatanta ɗan daɗewar da ake yi idan an huta in ana tafiya, da daɗewar da aka yi kafin a hutar, da daɗewar da za a yi bayan an huta an yi gaba? To asalin rayuwar duniya kamar haka ne, ka fito daga tafiya ne, sai aka zo ka tsaya a gindin bishiya za a huta, kawai sai mutum ya shagaltu sai ya manta cewa a kan hanya fa yake, sai ya shiga cikin sharholiya a wurin. Wannan shine duk wanda ya ruɗu da duniya. Yanzu wanda ya zauna a ƙarƙashin bishiya da yana kan abun hawa, sai zai zauna don ya sha inuwa, zai damu da cewa sai da tabarma? Ha? Na ce in ka samu bishiya ka zaka huta da kana rana, ko za ka samu ka dan jinjina ne ka dan huta ya wadatar da kai, idan ka samu tabarma ai godiya Allah za ka yi. To shi sa shi ya ce wannan tabarman ma ne aure na ainihin ima ce na gode wa Allah. Wanda ya fito tafiya shi da zai zauna a ƙasa ya huta ya sha iska, sai ya samu ga inuwar kyauta, ga wurin zaman kyauta, ga bishiyar kyauta, har ma da tabarma, ai ya gode wa Allah. To mun zo don Allah iya tabarma kawai Allah ya bamu, iya shimfiɗin kan tabarmar kawai Allah ya bamu. Amma don Allah muna gode wa Allah akan duniyar irin yadda Annabi sallallahu alaihi wasallama mai kwanciya akan tabarma ya gode masa. Tabarmar safa ta kaba ce irin wadda babu komi akan ta plate, don Allah idan akwai wanda irin gurin kwanciyar sa kenan anan ya daga hannu babu ko mutum daya idan haka ne zan iya cewa dukkan mu nan kowa yafi samun hutu da jin dadin duniya sama da na Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma dan Allah daga safiyar Allah yau kadai zuwa yanzu da aka yi awa 12 ka tuna ni'imar Allah guda ɗaya ka gode wa Allah akai saboda mun dauki wannan duniyar kawar ita ce muke so shi yasa aka kawata mana duk abin da kake da shi gaba kake so wanda yafi kowa anan mata ta yi shi ma tunda sabe bai tuna cewa ni'ima bace an bashi annisa din wanda yafi kowa yaya anan ta yi har yanzu shi dai ma tuna da wannan ni'imar ya gode wa Allah akai ba wanda yafi kowa anan kudi ba shine minan nisa'i wal madina wal qaratil muqaddara ba ta yi duk abubuwan da aka faɗan nan wani daga cikin mu yana da su duka amma bai tuna ya gode wa Allah ba ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kwanci akan tabarma har ta nuna a jikin sa amma ya tashi yana cewa ni ko me zan yi da wannan duniya ai na gode wa Allah da na samu wannan mai tafiya akan hanya ya samu inuwa ya huta zai wuce ina ruwansa da wani cewa an samu tabarma sai an kawo mata shintidi jama'a muna fahimta wannan shine hakikanin rayuwa wannan shine hakikanin yadda duniya take to amma mu mun dauki wannan duniyar wuri ne da za a ci gaba da nema a ci gaba da nema a ci gaba da nema to duk tambayar da nake so in yi mana shi ne wanda ya fahimci hakikanin ke duniya kuma ya dauke ta irin yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kamar matafi ne ya dan tsaya a wurin shakatawa zai wuce a wurin da zai dan huta ya wuce don Allah a cikin wannan dan hutawar kafin ya wuce zai tsaya ya shagaltu da abin da yake halal ma idan ba zai masa amfani akan tafiyarsa ba to ballantana har ya shagaltu da haram mutane ne fa aka dauko su a mota za ku yi tafiya ta kilomita 1000 sai aka yi kilomita 500 sai aka dan tsaya sai aka ce wanda zai fitsari yayi wanda zai sallayi wanda zai ci abinci yayi kowa ya dan yi sai a fito sai a ci gaba da tafiya dare mai yana ne yana kan su teni mota tana jiri ana jiran mutane ba haka ake akan hanya ba sai mutane suka fita mai sauri yayi fitsari yayi mai sauri ya je ci abinci yayi mai sauri yayi sallayi wanda yake so ya dan mike kafarsa ya dan yi tafiya yayi kowa dai ya dan yi abin da zai yi a daidai wannan lokacin sai wani ya ce kai ya kamata fa a cikin wani dan lokaci da ake jiran sa ya kamata ya nemi kuɗi sai ya duba ya ji ba kuɗi a aljihunsa sai ya duba ya ga bai da wani kayan kuɗi sai ya ce ai ga kuɗin wani can bari ya je ya san yadda zai iya je ya karɓo kuɗin wani ko ta hanyar yaudara ko ta hanyar fashi ko ta hanyar sata ko ta hanyar wani abin da aka bashi na amana bari ya ɗauko ya je ya sayar a cikin dan wannan zaman ne fa zai amfani da shi ba wai zai je da shi hanyar tafiya ba yanzu don Allah akwai mara hankali sama da wannan a cikin matafiyan nan aka ce duk wanda zai shigo ba zai shigo da komi ba sai ya ce bari yayi kokari ya nemi kuɗi da yaje sai aka ce in ka sauka abinci kyauta ne akwai wurin wurin sallah kyauta ne duk abin da kake so kai kyauta ne amma kai ka dawo mu tafi kuma kar ka dawo da komi sai ce a wurin bari ya tsaya kafin ya dan gaman nan bari yayi fashi bari yayi sata bari yayi yaudara bari yayi damfara bari yayi wacece bari ya nemi rigima da wane bari ya kashe wane shine duk abin da muke a duniya an dan tsaya kafin a ci gaba da tafiya amma wani ya shagaltu ya manta da cewa an dan tsaya ne ma an samke mu za a koma amma yana ta tunanin ta yaya zai samu kuɗi wanda zai kashe su a nan ba tafiya da su zai gaba amma sai ce kowace hanya kuɗi yana iya zuwa a wannan lokaci ne zai samu dama ya ce a kashe wane a yi rigima da wane a yi faɗa da wane a tsokari wane a kwaci haƙƙin wane ta yadda ta da cikin wata koma aka koma a wannan lokacin ne bai yi taka tsantsan ba ya tsaya yana cutar mutane duniyar wai a haka dan wannan lokacin da muke da shi har kana da lokacin da zaka cuci wani yanzu a cikin wannan dan zaman har kana da lokacin da wato Allah ya ajiye abinci a ciki kyauta
Allah ya ajiye abin sha a cikin kyauta a cikin wannan duniya. Duk abin da kake so a cikin wannan duniyar kyauta Allah ya ajiye muku naku. Idan kaga ka saya wani ne riga ka dauka, sai ce shi kuma ba zai baka ba sai ka biya. Amma Allah da ya ajiye abinci a duniya, kudi yake karba yake ba mu, kyauta ya ajiye. Duk abin da dan adam yake amfani da shi a duniya nawa aka biya Allah kafin ya ajiye shi? Kyauta ne. Ya cika cikin duniya da iska, oxygen da kake bukata, ya cika cikin duniya da ruwa, ya cika cikin duniya da kayan abinci, ya cika cikin duniya da duk abin da dan adam yake bukata. Saboda in ya zo ya dan samu wurin da zai yi sallah, ya dan huta, ya dan yi kafin ya koma mota a ci gaba da tafiya. Yanzu wanda ya fahimci wannan duniyar, zai tsaya akan ita wannan duniyar, ya tafada akan ta, akan dole sai ya zama kaza kafin ya bari, in ba haka ba zai dai a mutu. Wanda ya fahimci hakikanin duniya zai ce a dan tsakanin nan kafin a ci gaba da tafiya, saboda mulki ko saboda ilimi ko saboda sarauta ko saboda kuɗi, zai sa a yi wa wani tsafi, zai sa a yi wa wani hasada, zai sa a yi wa wani abu kaza, duk saboda shi yana so sai ya dale. Ana jira fa ana jiransa a mota ba za ta.
Allahu akbar.
Kuma kowa idan ya zo tafiya zuwa kawai zai gani wani zai ce masa kai zo ka tafi, kuma in ya zo dole su tafi. Haka ne ake tafiya a duniyan nan. Kuma wanda ya fahimci wannan duniya, wallahi ba zai nemi haram ba, saboda baka bukatansa. Na farko ba da shi za ka tafi ba. Na biyu, ko ka same shi ba za ka gama cinsa ba, za a kama tafiya. Na uku, duk abin da kake bukata na daidai gwargwadon ka don karayi, Allah ya baka a yanzu. Duk wanda nake wannan maganar a yanzu yake ganewa, to ai ya kai yanda wato ya ɗebi shekaru yana cin ni'imar Allah kafin ya kai yanzu. Yanzu Allah bai gaza daga farkon haihuwarka zuwa yau ba, sai daga yau zuwa gobe ne Allah zai gaza, sai ka tuna hanyoyin da ya hana kafin ka nemi duniya. Sannan zuwa wannan duniyar idan haka take, ta kai yanda za mu yi faɗa da juna a kanta, ta kai yanda za ka riƙa gaba da wani, baka magana da wani, baka gaba ciji da wani, baka sa wa daidai da wani, ba a haɗa inuwa da wani, wannan duniyar ta kai haka. Yanzu wannan duniyar ta kai yadda mutum zai ce ko ana ha mazan ha mata, shi sai ya yi kaza, sai ya yi zama kaza, sai ya yi wane ne. Yanzu wannan duniyar ta kai mu matasa. Wannan duniya duk wanda ya fahimce ta zai bi ta a hankali, kuma ya san da cewa akwai babban aiki a gaba. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wannan duniya da ni da ita kamar matafiyi ne. Shi yasa yace a cikin hadisin Bukhari na Abdullah ibn Umar, kuntu dunya ka annaka gharibun aw aabiru sabil, a cikin wannan duniyar ka rayu kamar kai bako ne ko dan ko wanda yake tafiya akan hanya, sai dan tsaya a dan huta a ci gaba da tafiya. Abdullah ibn Umar da yake ruwaito wannan hadisi da ya fahimce shi, yace abin da yake nufi shine idza amsayta fala tantazir as-sabah wa idza asbahta fala tantazir al-masa. Idan ka wuni to karka ce ai Allah ya gama maka tun da ka wuni. Yanzu ba dukan mu muni ba, yanzu muna bin bashi wa Allah cewa sai ya sa mun kwana. Nawa muka biya shi da muka wuni? Je mun yi addu'a ne kafin muka kwana muka wuni? Haka in dai har kaga ka kai wannan, to karka ce dole za a yi gobe da kai. Kawai ka dauka ka gama cin rabonka. In kaga gobe yayi sai ka ce a ikon Allah ashe ina da saura. Idan kaga ka wayi gari karka ce za ka jira yamma, a'a ka yi kokari kafin a wayi gari ka gama shirin yau ya zama, ko a yanzu ne aka gama, to kai ka kwashi iya rabonka za a tafi. Idan direba ya tada mota ya ce a tafi, to ko dai ka zo a tafi da kai ko kuma a tafi a barka. Amma tafiya kan dole ne. Idan baka tafi a wancan motar ba, to za ka taho da kanka. Kai da kanka za ka kai kanka, don inda kake inan ba wurin zama ba ne. Wannan rayuwar jama'a mu fahimce ta hakikaninta, don Allah mu daina faɗa a kan duniyan nan, mu daina rigima da juna a kan wannan duniya, mu daina gaba a kan wannan duniya, mu daina rowa a kan duniya. Ibn Uthaymeen ya ce ad-duniya ahqaru min an abkhala biha, wannan duniya ai ta yi kaɗan wai har a kanta zan yi rowa. Me take da shi, ni ne ta ban da har zan yi rowa da ita?
tana duk abu mai daraja shine kike rikewa ka hana me zaka yi rowa da abun duniya
jama'a mu yi taka tsantsan da duniya don Allah kai kokari ranar da zaka bar duniya ya zama kana jin dandano mai kyau na inda zaka je duk dadin da mutum ya je a wannan duniya ranar mutuwarsa zai gane cewa duniya ba ta da dadi zai gane cewa duniya tana da daci kai kana ganin duniya tana burge ka wallahi wanda yake kan gadon mutuwa da yaga yayi kusan mutuwa shine yafi haƙiƙanin gane duniya banza ce ba komai ba wallahi kuma wallahi dukkan mu sai kowa ya zo irin wannan lokacin da zai zo ya gane cewa duniyar nan banza ce ba ta yi masa komai ba kuma ba ta amfa masa ma masa komai ba sai wanda ya samu dama a cikin ta ya ambaci Allah sai wanda ya samu dama a cikin ta ya bauta wa Allah shine ciribar wannan duniya mutanen da suka sauka akan hanya din nan akwai wanda ya je sallah ya dawo akwai wanda ya je ci abinci kawai damuwarsa kenan akwai wanda ya je kuyen sha sigari damuwarsa kenan akwai wanda ya tsaya yana ta kallon mata a hanya damuwarsa kenan akwai wanda yana ta kokarin ya samu kuɗi ko yayi sane ko yayi wane ne kowa da damuwarsa amma idan aka zo ne za a shiga motar nan kuma za a wuce wanda ya riba shine wanda abin da ya ɗebo zai masa amfani a nan gaba idan ka bari wannan duniyar ta ƙare maka baka kwashi iya rabonka ba na alherin da ake kaiwa lahira za ka yi asara a ranar da nadama ba ta yi maka amfani Allah Ubangiji ya sa mu fahimci haƙiƙanin duniya kuma mu yi rayuwa a cikinta irin yadda ya dace da abin da Allah ya gaya mu ba laifi ba ne neman duniya amma laifi ne shagantuwa a wajen neman duniya har ka manta da lahira ba laifi ba ne tara duniya amma laifi ne tara duniya ba a tara lahira ba duk wanda ya amfani da abin da Allah ya bashi ya tafi da shi lahira wannan ya ci rabonsa yanzu ake ban labari bawan Allah da ya gina wannan masallacin yanzu yana ina ya tafi can yanzu irin aikin da yayi na wannan da sauran abubuwan da yayi na ibada su ne kadai yake cin moriyarsu a can duk abin da ya amfana ya tara wanda bai samu damar yin irin wannan da shi ba ya tafi ya zama na waɗansu ne ba nasa a nan duniyar ka samu kuma a nan duniyar za ka bani abinda za ka ɗiba ka tafi da shi kaɗai shi ne irin wannan aikace-aikace duk wanda yake da dama ya yi aikin alheri duk wanda Allah ya bashi kuɗi ya gina alheri sai ya samu ya cika kwandonsa da abinda zai je da shi lahira idan ba ka yi haka ba za ka je kana kallon kwandon waɗansu kuma a lahira ba a san ma kowa kayan kowa kowa sai abin da ya zo da shi ina sake cika mana cewa Allah ya ce inna ma masalul hayatid dunya kama haƙiƙan rayuwar duniya kamar ruwa ne duniya kamar ruwa ne kamar yadda ba a damƙan ruwa da hannunka ka ajiye haka ba a ɗiban duniya a ajiye a tafi da shi lahira ba a yi guzurin ruwa in dai da hannunka ne sai dai ka sha a wurin ka tafi ka bar shi ko ka sa a wani abu a inda ake riƙe wani abu a je da shi in an je lahira ba a zuwa da komai sai abin da ka ɗebo duniyan nan ka ɗebi rabonka wanda za ka je da shi can amma ba a iya ɗiban duniya a tafi da shi lahira kamar yadda ba a ɗiban ruwa da hannu a damƙa kuma a je a amfana da shi sai dai jiƙa ka a lokacin ko ka sha abin da za ka sha ku ɗebi rabonku na duniya amma ku cika cikinku da abin da zai muku amfani a lahira wanda bai yi haka ba zai yi nadama ranar da zai ga mala'ika Allah Ubangiji ka samu gama da duniya lafiya wa sallallahu alaihi wasallam baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ƴan uwa mun saurari wa'azi mai kama hankali muhadara mai taken ce duniya wanda wanda daya daga cikin manyan malumanmu na cikin wannan kasa ne albarka wato Professor Mansur Isa Yalwa ya gabatar mana malam muna roƙa maka Allah subhanahu wa ta'ala ƙarin lafiya da kariya da tsaro Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki yadda ya ta mana kai lafiya Allah ya mayar mana da kai gida lafiya kuma da wannan takaitacciyar nasiha ko wa'azi ko muhadara da duk yadda ka samu ka kira ta muke roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya tasirantar da abubuwan da malam ya karantar da mu ya amfanar da mu su zame mana tsari na tafiya a cikin ranar tashin kiyama Allah kuma ka cire mana son duniya da kwaɗayin duniya ko ta halin kaka ya mana gamla katar na gamawa da wannan duniya lafiya to alhamdulillah kafin mu karkare a gabatar da sallah akwai wa'ansu sanarwa kamar haka abu na farko ne malai yana tare da mu har gobe insha Allah kuma da ikon Allah idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu gobe tunda masallatan namu da yawa ko in aka taba a nan sai a taba a can haka insha Allah malam ya yarda ya amince cewa za mu tattara daga nan sai mu zarce masallacin mu na gidan mawar gobe insha Allah bayan sallar magrib yadda aka zo aka yi jafifi a nan to sai mu sake haduwa a can insha Allah mu a sallar magrib a can kuma takin muhadarar gobe sai an je a ji insha Allah kamar yadda sai da muka zo nan sannan muka ji takin muhadarar ce duniya wannan wa'azi ya rasa mu kware da gaske Allah ya saka da alkhairi na aka masallacin gindin mangoro wanda kuma shi ne ɗaya daga cikin manyan masallatan mu da yake wannan gari insha Allah kuma gobe malam zai gabatar da hudubar juma'a kamar yadda muka sani mu ga ko juma'a sai dai ngarawe na dariya mu abin da muka so shine a bar mana mala a cikin garin lafiya amma shi mai masaukin malam shi ma ya ce lalle malam zai gabatar da sallar juma'a da kuduba insha Allah a cikin garin shafu to Allah ya muka jagora shi Allah madaukakin sarki ya saka da alkhairi tunda alkhairi ne muna farin ciki ko muna mara mana haka insha Allah kuma an yi wa mun samu ko da aka sai a cikin shi ma insha Allah tun da juma'a ce kuna fatan alkhairi Allah madaukakin sarki ya lankwanta hali shekaru ya albarka kuma yan uwa shugabanni za a yi hakuri saboda lura da lokaci kuma kowa ya san akwai doka ta mashin a garin nan yau kusan sati daya za mu yi hakuri da duk wasu jawabai ta iya yiwa shine sai gobe idan lokaci zai ba mu dama insha Allah a nan za mu yi matsaya za mu gabatar da ladan ya jira sallah ma ne jagorance mu sallah idan zai yi kasar ne mu cika in kuma zai cika mu bi shi duka insha Allah annan muke cewa fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh